Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumin daga nan birnin Washington DC tare da Babaya Ko Makeri da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar dai da aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Allah ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garbe kama da shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Ga labaran duniya mai karatu Babaya Ko Makeri. Gwamnatin Italiya ta yi kashedi a jiya Juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar kungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar, lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a Turai. Mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan ta Sicilian da ke Catania a cikin jirgin ruwa mai suna Dixiotti tun cikin daren Litinin, saboda gwamnatin Italy ta kiyarda a sauke su har sai kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turan sun amince su karbi wasu a cikin mutanen. Luigi Di Maio shine mataimakin Prime Minister ng Italia, ya ce shi da sauran jam'iyyun siyasan kasar ba za su yarda su bada euro biliyan 20 ga kungiyar tarayyar Turai wanda suka saba yi a duk shekara ba. Ya ce za su rike wani bankarin kudin har sai an tabbatar da wani kasafi da zai sa ido akan euro biliyan 20 na tarayyar Turan. Nan da nan, helkwatan kungiyar tarayyar Turai da ke Brussels ta maida martani akan kalaman Di Maio ta bakin mai magana da yawun hukumar zartarwar kungiyar Alexander Winterstein. Ya ce kada fa wannan magana ta kai mu ga dora wa juna laifi, kuma mun amince kalamai marasa kyau da barazana ba za su kai mu ga warware matsala ba. Kungiyar tarayyar Turai kungiya ce mai dokoki kuma tana gudanar da ayyukanta akan dokokin nata ne, amma ba barazana ba. Don haka za mu nemi kowane bangare ya zo a hada hannu wuri daya domin shawo kan wannan matsalan a kuma taimaka ma waɗannan mutanen. A ƙasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka koda ko shugaban ƙasa ne. To ko menene ke faruwa ga shugaban ƙasa da aka same shi ya aikata laifi? Wannan ita ce muhimmiyar tambaya da ake yi a cikin wannan mako a Amurka, biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokokin kuɗi na yakin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya yi, wanda ya ce ya aikata laifukan ne da umarnin ɗan takara a wancan lokacin. A wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba, Trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a ya kuma gana da magoya bayansa. Trump ya ce a ƙarƙashin mulkinmu Amurka tana ƙara yin nasara kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya. Amurka ita ce gaba da komai, yayin da jama'a kuma ke masa shewa. Amma kuma amincewa da aikata laifi da kohin ya yi da kuma hukuncin tabbatar da laifi akan tsohon manajan campaign Trump Paul Manafort ya baiwa jam'iyyar Democrat wani sabon makamin siyasa wanda za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban ƙasa wanda za a yi nan ba dadewa ba. Shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce idan abokaina daga bangaren Republican suka ja baki suka yi shiru akan wannan batu, kenan hakan na nufin jam'iyyarsu tana da haɗin baki ga wannan dabi'ar rashawa da shugaban ƙasar ya dabaibaye kansa da shi, inji Schumer a wani jawabi da yi a zauren majalisar. Masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yiwuwar shugaba Trump yana da hannu a take dokokin kamfe da kohin ya amince da aikatawa, kuma hakan zai iya jefa shugaban cikin matsalolin shari'a. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane biyu, wasu guda hudu kuma sun jikata, biyo bayan wata fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad dake arewa maso gabashin Afghanistan, a cewar jami'ai a yau Asabar. Jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da mahallin ya tunkaro jama'a masu tarin yawa wanda suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben. Suna zanga-zangar ne kuma domin nuna adawa su ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zargin sa da alaka da kungiyoyin mayakan sa kai. Daraktan kiwon lafiya na gunduman Nangarhar Najib Kamawal da kuma Atahullah Kugani mai magana da yawun gwamnan Nangarhar din sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu. Kugani ya ce mun fadawa masu zanga-zangan da su fasa taron nasu saboda yan bindigan da za su iya auna su, amma sai kuwa suka yi watsi da sakon jami'an tsaron mu. Kugani ya fadawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu zai karu. Yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan halin na safiyar yau Asabar, amma dai kungiyoyi masu alaka da ISIS da Taliban suna gudanar da ayyukan su a yankin arewa maso gabashin kasar. Yaran da malaman cocin Katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a kasar Ireland. Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyar yau Asabar domin ya fara ziyara bayan kusan shekaru 40 babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a Ireland din. Kasar ta canja ainun tun bayan da Papa Roma John Paul ya kai ziyara a shekarun 1979, amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai biyo bayan batun lalata da yara wanda maluma addinai suka yi da ya bullo a cikin shekarar 2005.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, to masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Ali Fili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. A makon jiya kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a, da Pastor Yohana Buru, shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addini a Najeriya da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity da ke ƙarƙashin kungiyar Human Rights. Waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo ɗaya a kan muhimmancin zaman lafiya, inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmi da Krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin annabawa. Haka kuma sun yadda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai baragurbi. Malam Lawal Usman ya ci gaba da bayanin irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka.
Sarakunan gargajiya suna da rawan takawa mai martaba sarkin zazzau ba ma da nisa ba. Duk watan azumi ya gabato za a soma tafsiri kan tare duk limaman Juma'a na kasan shi gaba daya, ya ce dan Allah a yi wa'azi na kirki a kirawo na gaskiya a jawo musulmi su haɗa kai, su ma wanda ba musulmi kiristan a jawo su haɗa kai. Suna da rawan taka haka ɗin kuma mun ga amfani a ta ɓangaren gwamnati, ita ma akwai rawan takawa. A gwamnati haƙƙinta ne ta ga an zauna lafiya. Gwamnati ita ke da ikon, na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi, suna da ikon wanda ya karya sharaɗi ta hukunta shi, ta haka za a samu zaman lafiya. Amma mutum ya kare shari'a, a musulmin ma da kiristan ya kamar yana nuna ya jona fitina, an kyale shi kaga gwamnati ba ta abin nan ba, amma an ta hukunta ita ke da iko za a samu zaman lafiya.
Malam Lawal Usman kenan. Shi kuma Pastor Yohana Buru yayi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai baragurbi inda yake cewa
in mun gane wannan malamin baya fada mutanen jama'a ko Kristoci maganan gaskiya za mu ce musu to a maida hankali da irin wannan malamin to aiki da muke kenan shi yasa akwai kikkiawan fahimtar juna kuma muna za mu samu wannan kikkiawan fahimtar juna tsakanin musulmai da Kristoci Hausawa da kabilu Fulani da wasu kabilu don a zauna lafiya don irin wannan rigingimu da muke gana a arewacin Najeriya tsakanin manoma da makiyaya da ana ce ana rigingimu makwabta ne mun girma mun abokanai da su baba wuro ne da su ruwa ne da su baffa ne duk Fulani ne mun zauna da su mun primary school da su a cikin garin Kwai a nan cikin Sabzuro har suna yaren Kwai yaren Jaba kenan to dan Allah me na fada manomi na bukatar baflatani akwai taki akwai nono akwai nama baflatani na bukatar manomi akwai kara akwai ciya akwai abubuwan da za su samu da abinci to wa zai iya raba baflatani da manomi ko kuwa mukeyi da manomi muna bukatar juna kuma kadaran Allah tare ga fata dole mu zauna tare mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya da kasam za ta zauna lafiya
sunana Suleiman Muhammad imamin masallaci babban masallaci na express a Kaduna to alhamdulillahi ai zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista asali ya dauko domin tun zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani ya bar makka ya tura sahabbansa zuwa habasha ai sarkin habasan da suka je kirista ne kuma ya karbe su hannu bibbiyu bayan ya karbe su hannu bibbiyu har waɗansu daga cikin mutanen makka suka zo akan ya koro su dawo makkan domin su ci masa mutunci yace har abada ba zai koro su ba to kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakaninmu da kirista akwai zaman lafiya da rikon amana da kyautata zato eh to a da kam akwai zaman lafiya ingantacce domin zaman lafiyan da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo daya miya daya domin ga gidan kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani ya zo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kiristoci ya zo ɗayan musulmi suka shiga cikinsu ma ba za ka ce su wa kiristoci saboda irin alaƙan da ake da shi ba faɗa ba ƙabilancewa komi a zamanin da a nan Kaduna ma an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakaninmu da su ba matsala ba komi amma daga baya al'amarin ya canza. Canza wanda yayi ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma anguwansu daban musulmi sun zauna anguwansu daban amma wannan abu bai mana dadi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci a fastocin su suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga wa'annan anguwanni da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi mu'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu nutsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karan gaji ya sa an koma an natsu an gane matsalan yanzu muna nan muna dindinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa
Nini mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagi Villa.
Kaduna ta yi kaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da kabilanci da shirinsu a matsayin ku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a fahimci juna don kowa ya abun da ke gaban shi.
Da gaske Kaduna ta yi suna ko ba domin fadan addini ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina gane akalla Kaduna tana ciki jiha da aka fara kiruta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka na mu malamai addini dama an ba mu addini namu sokekke ne daga wurin Yesu Kristi Almasihu wadda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya ba ta yaya kai dan VOA ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan addinai ko ma wadda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya ya nawaita akan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafe masu yan kasuwanci to saboda haka nan muna kira ga babban murya da cewa malamin addini ko na krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayinsu ba amma su tabbata kira ne da wadda Allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addinin su sokeke ne. Alkurani mai girma ya ce a zauna lafiya. Saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar wazar da zaman lafiya domin shi wannan NGO din haka ya koya mana shugaban mu yayi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne. Saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure ko a ina a yi wazar da zaman lafiya.
Abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Shirin tsintsiya madaurin ki dai kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum ai saurare, barkamu da saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. To sai a muna aikin gafara wannan karan ba za mu iya kawo muku sharar fagen da muka yi da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa ba. Kai tsaye dai bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Tangale mai Tangale Malam Abdu Buba da kuma mai martaba sarkin Baduko a garin Kaduna Alhaji Usman Sani wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya ga mai Tangale.
Zamantakewa mu wanda da matuntuni muke da shi a arewa har yayin barbin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai domin babu kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan. Mu yan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo yan uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci Najeriya ta samu cin gaba. Saboda me? Saboda yanzu yadda kaga abubuwa suka tabarbare a kasar nan. Idan mun bari mun zuba ido muna kallo abu yana ta kan baci domin idan abu din ta baci kasan gaba daya ta baci ni ina so mu gane mu ma arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya saboda haka mu dawo hankalin mu ko me muke ji mu esehin mu arewa mu hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza kar mu yadda mun son zuciya kar mu yadda mun son zuciya duk abin da ka gane ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasar mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan ta fuskan mai ta fuskan addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana mu inda muka kasa mu roki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya'yanmu jikokinmu ba su zo su tambaye mu su waye ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba kar ka ce don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura mu dawo juna mu hadu mu ziyarci mutane mu ziyarci yan uwanmu mu bada hankuri a inda za mu bada hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba
shi ma sarkin Badikko ya ci gaba da cewa
mutumin kirki shine wanda zai haɗa kan al'umma da waccan da wannan a zauna a kyakkyawan zama cewa ke daga juna girmama juna kamar yadda muke hangi tsakanin makiyaya da manoma wanda ake samun rashin jituwa a ce wai yau ana faɗa tsakanin makiyayi da mai noma wanda yake alhali a da shi makiyayin nan yana neman wurin da zai zauna ya ciyar da shanun shi ya ciyar da dabbobin shi zamana cewa kuma daga ƙarshe shi kuma dabbobin shi sun yi fitsari a wannan jini ta shi an samu taki an samu yalwa shi ne ke kyawa da mace jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mana ya zauna da yayi dawa cikin Madina to kaga da a ji ana Qur'ani shi ne zai zauna da shi ba Allah bai ci mishi koyo su ba kuma babu inda Allah yake mishi koyo su sai kan sun zo da ta'addanci kuma mu rungumi junanmu mu amince da junanmu mu saki hankali da juna mu yadda cewa yamuri ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina Bahaushe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina Yarbe ɗan Najeriya ne zai iya rayuwa a ko'ina a ce wai a yanzu halin da ake ciki ɗan arewa a ce ɗan kudancin Najeriya yana koran Bahaushe ko yana koran Fulani ko kuma a'a Jiron yana koran Bahaushe a Niger ko kuma a'a wani yare dai a arewacin Najeriya yana kora ɗan uwan shi bai tashi ba kadan shi ya koma ina duk inda kake nan kasar ka ce nan Allah ya kaddara zaka zauna kai kanka da kake wannan baka san inda zaka kara rayuwarka ba kila kana ganin kana garin ku ne yau gobe Allah baka san inda zai kai ka ba kamar yadda nace inda duk kake ganin yau kana da jirin jaye to akwai kabilar ka tana wani wuri ita ko ba ta da jirin jaye ka dauma ina wuri yadda duk kake ganin addinin ka yana da jirin jaye a wani wuri zaka fitinci kanka a wani wuri addinin zaka minority ne ya rinjaye to idan kowa ya ce inda ya tafi aji ya ta kura ma wani ko ya tursa ta mashi ko ya tozo ta mashi kai ma za a tozo ta manaka a wani wurin wanda ba za ka so ba to dan me kai za ka tozo ta ma wani kuma Allah da ya yi ka fashi ya wannan mutum in kana ganin kai mutumi ne Allah ya yi ka Allah ne shi ya kirista in kana ganin Bahaushe Allah ne ya yi ka haka ya yi ya mutu in kana ganin kai bai rabe Allah ne ka haka yi jo in kana ganin kai jo ne haka Allah ka yi haka yi urugo in kana ganin kai urugo haka Allah ka haka yi cikin haka kasinin kowa da ka sani Allah ne shi to Allah ba ya yin abu a banza Allah yana yin abin shi ne domin ya zama aya gare mu mu al'umma mu tare mu zauna lafiyar burguna yanzu an samu kitawa da mutunci an samu amincewa da kitawa ana kitawa hutta yanzu ba wani wanda yake jin tsoron tafiya ko mun dai zai kama hanya in ka ji ana magana tsoro yanzu ana magana tsoron cin zafa to wannan kuma ya kamata su ma ya kamata su gane cewa wannan ba abu ne tsore abubuwan nan da aka yi a baya su wuce to wa'annan kin zafa sun san cewa wata rana haka abin nan zai zama tarihi kamar yadda muke fatan nan da yan shekaru kaɗan shekara biyu ko uku masu zuwa a ce an manta da abin da ake kira Boko Haram to haka muke fatan nan da shekara biyu ko uku mu manta da cin ayyukan nasu a Najeriya ya zama wajibi ga 'yan Najeriya mu take mu ba da kyakkyawar misali kyakkyawan misalin nan fa shi zai sa kasashen duniya su shigo yanzu muna jin ana cewa wai kamfanin na bankin za su dawo Najeriya ana cewa kamfanin biyu za su dawo Najeriya ana cewa kamfanin fata za su dawo Najeriya kan me kan an samu kyakkyawan yanayi to dole ne mu 'yan Najeriya mu kaji mu tashi sai mu haɗa kanmu mu yarda cewa Allah ke yin abu lokacin abu in ya zo dole a yi shi lokacin abu shi ne mu haɗa matsayinmu na 'yan Najeriya al'umma ɗaya mu fuskanci abin da yake ke fuskantar mu domin sun ɗan ta'adda ba ruwanshi da Bahaushe ba ruwanshi da Inyamuri ba ruwanshi da Bayarabe ba ruwanshi da Ijo ba ruwanshi da Kare Kare ba ruwanshi da Zurof in ya tashi gaba sai zai mu faɗin 'yan Katanga.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa. To nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Gwamnatin Italiya ta yi kashedi a yau Juma'a cewa za ta fice daga gidauniyar ƙungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin wani jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun ƙasar lamarin da ya sake kunno da sabon rikicin bakin haure a Turai. An kashe akalla mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata biyo bayan fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan a cewar jami'ai a yau Asabar. Jami'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro tarin jama'a da suke gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben. Kuma suna zanga-zanga ne domin nuna adawarsu ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zarginsa da alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda. Yaran da malaman cocin Katolika suka yi lalata da su sun yi kira ga Papa Roman Francis ya ɗauki ƙwararren mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a Ireland. Papa Roma ya isa birnin Dublin da safiyar yau Asabar domin fara ziyararsa bayan kusan shekaru 40 da babu wani Papa Roman da ya kai ziyara a ƙasar ta Ireland.
To a gaishe ka masu sauraro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ta na gabatar da shirin da kuma Salamu Abo wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.